Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Mailu Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum. Yau ranar Asabar 23 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. A ranar Juma'a ne Amurka ta zargi Iran da hannu a hararen da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci tare da ƙara zage damtse a daidai lokacin da Amurka ke la'akari da ɗaukar tsauran matakai da suka haɗa da yiwuwar amfani da ƙarfi. Fadar White House ta fito fili ta bayar da bayanan leƙen asirin Amurka, yayin da 'yan tawayen Yemen da ke alaƙa da Iran ke ci gaba da kai hare-haren jiragen ruwa da suka ce suna goyon bayan Falastinawa a zirin Gaza. Inda Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas, waɗanda ƙasashen yamma suka ayyana a matsayin ƙungiyar ta'adda. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce Tehran ta samar da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami ga Houthi da kuma bayanan sirri. 'Yan Houthi da ke riƙe da yankuna da dama na ƙasar Laraba mafi talauci da suka haɗa da Sana'a babban birnin ƙasar sun ƙaddamar da hare-haren jiragen marasa matuƙa guda 100 da makamai masu linzami a kan jiragen ruwa na kasuwanci 10, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. A ɗaya ɓangaren kuma, bayan shafa kwanaki ana tattauna mai tsanani kan batun dakatar da faɗa tare da samar da kayan agaji zuwa zirin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita. Amurka bata haukan kujerar naƙi ba a ranar Juma'a kan wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda kwamitin mai ƙasashe 15 suka amince da shi. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗi cewa a yau wannan majalisar ta yi kira da ɗauki matakan gaggawa don ba da damar kai ɗaukin gaggawa cikin aminci ba tare da wata matsala ba, da kuma faɗaɗa ayyukan jin ƙai da samar da yanayi mai ɗorewa na dakatar da tashashen hankulan. Ta ce dole ne a gaggauta sakin waɗanda aka yi garkuwa da su, kuma dole ne Isra'ila da Hamas su mutunta dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. A jiya Juma'a ne kasar Congo ta fitar da wasu sakamakon wuri na babban zaben kasar bayan tsawaita ranar zaben da ba a shirya ba, lamarin da ya sa wasu 'yan takarar jam'iyyar adawa suka yi kukan magudi tare da yin kira da a soke zaben. Sakamakon wucin gadi na dubun dubatan masu kada ƙuri'a a cikin 'yan gurin hijirar Congo ya nuna cewa shugaba Félix Tshisekedi ne ke kan gaba akan masu hamayya da shi. Hukumar zaben kasar ta Seni ta ce za a fara fitar da sakamakon zaben da aka kada a kasar Congo. Ta samu rijistar kimanin mutane miliyan 44 daga ranar Asabar. A wani taron manema labarai a Kinshasa, babban birnin kasar, shugaban hukumar zaben Seni Davis Kidima ya sake yin watsi da sukar da 'yan adawa da masu sa ido masu zaman kansu ke yi na cewa tsawaita kada ƙuri'ar ya kasance cikin rudani da rashin gaskiya. Zaɓukan da kan janyo cece-kuce sukan haifar da tarzoma a ƙasar ta biyu mafi girma a Afirka, wadda kuma ita ce ƙasa ta uku a duniya wajen samar da tagulla, kuma ita ce kan gaba wajen samar da cobalt, wani muhimmin sashi na batirin motoci masu amfani da wutar lantarki. A yayin da dakarun 'yan adawa ƙasar Myanmar da ƙungiyoyin ƙabilu masu ɗauke da makamai ke ƙara ƙaimi wajen yaƙar gwamnatin mulkin soji, kafofin yaɗa labaran ƙasar na ƙoƙarin yaɗa wannan mataki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Mailu Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin.
Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Da a yau za mu tattauna da ɗaliban nan na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma da aka sako su bayan share fiye da watanni biyu a cikin daji a hannun 'yan bindiga daɗi. Toma Dalla, kamar da muka bayyana muku a shirin na tubalin tsaro na wannan mako, za mu tattauna ne da ɗaliban nan na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma da aka sako su bayan da 'yan bindiga daɗi suka yi awon gaba da su da kuma suka share fiye da watanni biyu a cikin daji. Abokiyar aikina Madina Dauda ta zanta da wasu daga cikin ɗaliban da aka
mamu da ƙarfi Fatima Federal University Dutsen ma Fudma. Muna da cikin gida ne, mun kwanta tsakanin ƙarfe biyu, so mun yi bacci kawai sai muka ji mutane cile, ba mu sani suka shiga ba. So ɗakunan kuma ɗakuna guda biyu ne, sannan muka ji tsoron ɗakin suna ihu, sai ɗaya cikin mu sai ta ce za ta kulle kofar ɗakin mu, sai suka ture ta kawai sai muka gansa cikin gida. Ma zama ko ɓarayi ne za su ansa waya, ne suka kwata waya tukuna kafin mu ce mu gudu zuwa waje, ashe duk suna waje sai su rannu ko na da bindigogi. To sai su radin koyi da bindigogi ko zun su sai suka ce to mu tsaya, da tsayawa ko suka ce to sai suka fara bin da mu ta daji kawai mu je safar, zai ce don ubanku ku je mu je mu je mu je.
Suka tafi da ku su nawa?
Su tara suka zo ranin da suka zo, amma muna tafiya hanya kuma suka fara yawa, sun kai 14.
Kun san inda suka kai ku?
A da Wellington ne suka dauke mu na farko, ni muna cikin Katsina Street a babban musawararan ba. So da muka yi kwana kamar kwana 12 a kun, sai suka dauke mu suka kai mu can wurin Zamfara, suka canza mu kai tafiyan kwana biyu a hanya zuwa wurin Zamfara kuma.
A kafa?
A kan mashin ne.
Me ya faru a wa'annan kwanakin duka da kuke tare da su?
A kwanakin dai mu gani kuɗi suka rinka tantambaye cewa a kawo musu kuɗi, don ba a kawo kuɗi ba, so suka ce a kashe mu, suka ce a ɗaura mana aure da su.
To yanzu an muku auren?
A'a, ba su mana aure ba.
To yaya rayuwarku a wajen?
Rayuwar dai a wurin dai za mu ce maka mun gode ma Allah, if not it's no easy sha. Wallahi ba ɗaki a wajen muke kwana, ga rana, ga ruwa, komai dai akan mu yake faru, kuma akan mu yake wannan.
Maganan abinci ba?
Abinci dai suna ƙoƙari suna ba mu, amma lokacin suka yi fushi ba samu shesha abinci, lokacin suka yi fushi a lamar zaka masa ɗauka za a kawo kuɗi ba a kawo, suna hana mu abinci, lokacin suna bugu mu, lokacin kuma sai su ɗauka hakuna masu yadda musu a jikin su, ya kuna mu ya cije mu ba ruwansu. Wasu lokacin kuma na jirage suna tafiya wanda suke neman mu, sai su ɗaure mu, sai su gudu su ɓo, suka ce ko da jikin ya saku bom sai dai mu zai kashe ba su ba, sai su gudu sai su bamu.
To ba su wani musguna muku ko su ci mutuncin ku ba?
An dai buge mu wasu kwanaki amma ba bugu wai haka nan ba, amma mun gani ta basu taɓa mu ba, ba mu gane fasikanci ba, rifu ba komai.
Dukanku ko nawa ne?
Mu biyar ne duka.
Kuma yanzu ko biyar ɗan aka sako?
Eh, mu biyar ne dukanmu, duk muna nan lafiya kala alhamdulillah, mun gode ma Allah.
Kwananku nawa?
Mun kai wata biyu ma ya wuce, saboda sun zo October 4 kuma yanzu kamar December 17 ne yau. To almost 2 months, more than 2 months sha, mun fi 2 months yanzu.
Kuka ji yanzu da aka sallamo ku?
Mun gode ma Allah, wallahi alhamdulillah, alhamdulillah. Godiya ma muke ma Vice Chancellor makarantar mu, wallahi mutum ne ya ce makama ne kuma Allah ya ce makama shi, Allah ya saka masa da alkhairi.
Wannan ma da yace daga cikin dalibai mata da suka shaki iskar yanci bayan share watanni fiye da biyu a cikin dajin.
Ba ni cikakken sunanki?
Fatima Abdullahi Bello shine cikakken sunana.
Sunan makarantar ku?
Federal University Dutsen ma Katsina State.
To menene ya faru?
Ma ba za mu ma iya ce ba, kamar mafarki abin yake har yanzu ba mu ma so mu tuna da abin da ya faru kuma rayuwar mu, saboda ba mu fata ya saka faruwa a rayuwar mu, ko da wanda suke kusa da mu, da iyayen mu, ko family din mu, ko su abokan din mu, ba mu so abin ya faru da su, saboda ba mu abin da za mu ce. Wallahi alhamdulillah dai mun gode ma Allah yanzu, alhamdulillah da godiya.
Yaya suka rika duba ku? Sun ba ku abinci, kuna wanka, kuna kome da kome?
Ba mu wanka. Da muka dade in za mu yi wanka sai mu zuba ruwa a gora, a goruna, kuma an kama mu sai amma mu duka cewa me yasa muka diba ruwansu, ruwan da aka kawo mu na sha da na abinci, ta yaya za mu diba ruwan mu je mu yi wanka? Uban wankan ma adda za su ci uban mu, suke cewa in mu masa abu kada sai su ce za su ci uban mu. Kuma bangaren abinci, dusan garin rogo, garin masara da garin memakeka, dusa dai na gari shine muke shi da kuka gashi, ba mai, wani rana ba manja sai dai gishiri.
Dama shi ake yi?
Ba dama shi bane, garin ake kawowa sai mu tuka. Amma kuma muka tuka in mun diba da yawa sai mun duka. Sai wanda suka so in su ne suka yi abinci, abincin da za a ba mu biyar kamar mutum guda ba zai ma ishe shi ba. Kuma gashi ba mu da inda za mu yi, dole ne mu hakura mu ci. In mun ci so daya sai Allah ya yarda, kuma sai wata rana koko an ba mu da safe, in so in sun zo sun gan dama sai su ba mu da yamma, in kuma ba su gan dama ba aka za mu kwanta. Idan za mu kwanta sai a dinga sa mu sarka. Idan jirgina zuwa haka suna jin abin gan jirgi sai su daure mu cewa idan zai halbe ya halbe ya kashe mu a wurin, ma ba ma abin da za mu ce wallahi, saboda
amma ba su yi muku fasikanci ko wani abu ba?
Alhamdulillah sun ce ba su a taba mata, su din sun ce ba su abin ba su a fasikanci da mata, saboda suna da matani su, har ma suna ta gaya mu cewa me muke yi a makaranta, ba me yasa iyayen ba su aurar da mu ba, me muke yi a makaranta, ga su in kai shekara in yan matan su sun kai shekara 10 da wani abu da aka aure ake kai su, me amfanin makaranta cewa aka danga mun wai ma
me zai ya kika je da kika fito?
Alhamdulillah gashi kuma mun samu dama mun gani Senator Yemi Ahmed Tinubu, First Lady, Mother of the World and Mother of the Nation. Farin cikin ma ban ma san inda zan ce ba, amma sai alhamdulillah ba abin da za mu yace sai dai alhamdulillah, mun gode ma Allah.
Yanzu za ku koma makaranta?
Insha Allah za mu koma makaranta, za mu gama makaranta da degree mai kyau insha Allah, in ba first class ba to sai dai abin da Allah ya sa insha Allah za mu koma makaranta, kuma za mu zama abu a duniya, a nan Nigeria, a nation dinga insha Allah za mu zama wani abu.
Nagode Fatima, nagode.
To ko me iyayen waɗannan ɗalibai ke cewa?
Ke sunana Muhammad Saba Ibrahim, daga ni indiji din Kwara State ne, daga Lafiya ne bani he ne. Ata ita ake kira Muhammad Fatima Rukayat, tana makaranta ne a Federal University Dutsenma a Katsina. Tana cikin yaran da aka yi kidnapping wajen wata uku baya, to cikin sakin nan da aka yi musu ita ne yar mafarin da suka saka, almost about 20 days ago suka sake ta ita. To muna ta zaton cewa za su sake su kwana guda ne, a lokacin da aka sauko ta ba su sake ta ba, ba su sauko su ba. To wayannan bai yi shekaran jiya ba da Allah, ikon Allah, sai gashi dai sun baro yaran.
To da aka kama ƴaƴan kuɗin an nemi wani abu a wurin ku ne?
Kuɗi suke ta matsa mana cewa mu kawo.
Nawa?
Ran da suka fara kama su, yariyan nan ta kira ni ta ce mini gashi fa an kidnapping ɗin su. Na ce to ba su waya. Da suka karɓi waya sai suna requesting cewa mu je mu nemo miliyan 5-5 akan kowace yarinya.
Su biyar ɗin?
Su biyar ɗin. To akalla da suka ce muna miliyan 5 kowace, muna ta yi muna cikin yi da su, suka koma miliyan 2 cewa mu kawo 2 million. Muka ce ai mu talaka ne. Talaka kuma amu da kuɗi, kuɗin ma da kake ambata ni ban taɓa gani ba, balle ma ka ce man wai in kawo miliyan 2. To cikin haka da muke ta yi da su, suna ta yi suka ce to mu je mu kawo miliyan 1. To ikon Allah, inda dai dangi suke muna ta shiga muna shiga muna shiga muna roƙon Allah, wasu suna bara kafin mu kammala wannan kuɗin. To da muka hada wannan kuɗin, first money ɗin da muka ba su da ya tafi wajen su was 4.5. Ran da aka kai kuɗin nan, aka kai musu kuɗin nan, muna zaton za su saki yara, ba su saki yara ba, sai suka ce kuɗin yayi kaɗan, mu je ga makaranta a kawo kuɗi. Muka ce ai makaranta baya bada kuɗi. A bayan haka kuma miliyan 5 ya ƙara zuwa.
Duka miliyan nawa kuka bayar?
Kuɗin da aka kashe dai da suka karba a hannunmu, da last one ɗin da suka karba 800,000, wallahi miliyan 20,400 take, wallahi tallahi abinda suka yi kenan.
Sannan suka sako musu?
Suka sako yaran.
Da suka sako su kawai haka nan a ra'ayinsu suka sako yaran?
Muna ta roƙon su, suna kira mu, muna ta cewa akwai lokacin da muka kira su sai su gaya mana cewa yaran mu ban musu. Muka ce a'a, ya za mu ban muku yara? Yaran da muka aihuwa kuma kun san cewa mun yi bauta a kansu, shine kuka ce mu ban muku su? Sai dai ran da zai sake duhu ɗin nan, na yi mashi last talk, na yi mai magana, ya ce to mu je mu nemi 200,000. biyu mu turo musu. Nace to ya zaka yi? Yace mu zo dajin Zamfara wajen Birbil din nan. Muka ce ai ni ban san wajen ma ba, garin mu nisa ga rai. Amma in dai ka yadda cewa mu kawo 200,000 akan kowace yarinya zaka sake su, to da Allah turo ma account. Sai yadda cewa zai kawo account, sai tura ma account. Da ya turo account din sai nace to ka saurari kuɗi, za mu turo maka kuɗi. Wallahi sai muka tura mishi 800,000
kan miliyan 20.
Wallahi tallahi haka yayi. To da muka tura mai wannan 800,000 din, sai ga man cewa shi ya an riga an ga kuɗin, bare ya tambaye mai account din. Da ya tambaya ya ce kuɗi ya shiga. Can sai ga man cewa mu yi ta saurara zuwa ƙarhe 3 zuwa 4 zamu ji muryan yara a hili. Kuma tule 4 din yana kaiwa, sai na ji yara kawai suna calling because all of them suna da number na offered. Saboda cikin iyayen yaran duka, tunda kaga in kidnap ya dauki yaran kayu. Yeah, if no some of them they will just eliminate them. Ba suna da zuciyan koman da za su iya yi. Wata lokaci zai ce man da Allah, baban ruka ya da Allah ka turo mana kati mana, saboda yata tana wajen, yara suna wajen. I have to. Sai na sai katin 2,000 sai in tura mai. Just to make sure cewa they just keep the life of these girls in safety. Haka muke ta yi. Ina ta wannan da su, ina wannan da su. Shi yasa ya ce baba, kullun kana muna magana, maganan ka tana sanya a zuciya na, insha Allah yaran nan yau zan sake su. Matule yayi
zuba su a mota ya aiko su.
Abin da yayi ban ya je ce kira ne, yace yaran suna cikin mota,
suna hanyar tawo,
suna hanyar tawowa inda ya hada min kenan. Kuma da na zo yara suka kira ni suka ce eh gaskiya a cikin mota suke.
To ya ka ji yau da aka sallamo su?
Wallahi tallahi zuciya na ko baccin da nake da wallahi ta babbunta. Uwar ma cikin lokacin da aka sauko yaran nan, to da ko na tashi daki na, idan na hitaka sai in ji kawai tana zanne na diba dakin ta haka, sai ba ta bacci, sai dai in ji ta kawai tana zuciya kaman ta kashe kanta. Nace ke wallahi kada ki bari wannan wani hawan jini ya same ki. Kuma tule da muka zo muka gwada ta, ta samu hawan jini.
Daga bisani mahukuntan wannan jami'ar sun ma su nuna matukar farin cikin su bisa samun yancin daliban nasu.
Sunana Dr. Amina Ado, Deputy Vice Chancellor Academics na Federal University Dutsen ma Katsina State. A matsayin a makaranta farko, muna gode ma Allah subhanahu wataala, sannan a madadin shi shugaban jami'a Professor Arme Hamisu Bichi OON, muna kara godiya ga Allah subhanahu wataala na dai kenan. Na biyu kuma muna gode ma ainihin ita uwar gidan shugaban kasa a bisa kulawa da ta nuna, da kuma ainihin NSA, muna gode masu matuka, mun yi farin ciki kwarai. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah kuma ya kara tsare mu da tsarewar shi. Abinda zan iya cewa kenan a wannan lokaci.
Dr. Aminu Ado, mukaddashin mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma. Masu sauraro duka, da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wurin kawo muku wannan shirin, musamman ma abokiyar aiki na Madina Dauda wacce ta mana wannan tattaunawa, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti, da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Sunana Yusuf Mustapha Batsari da zan kasance da ku a cikin shirin. Inda yau a cikin shirin, gidan rediyon Landmark FM Kwantagora a jihar Niger, Najeriya, muka yi tattaki zuwa garin Udara da ke cikin masarautar Kwantagora a yankin karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger, domin jin asalin kafuwar garin da kuma waɗanda suka kafa garin na Udara da ke da tazarar kilomita 10 daga cikin garin Kwantagora. Da isa na garin na Udara, na samu damar zantawa da babban limamin garin Udara, inda ya soma da bayyana min cikakken sunansa kamar haka.
Sunana Yusuf Abdullahi, Chief Imam na garin Udara. To maganan tarihi garin Udara da ke wannan yankin masarautar Sarkin Sudan, asalin a Udara kakanninmu sun taso ne daga ƙasar Katsina. Yanda tarihi yake ba mu bayani, a wani garin da ake ce mai Entumaki, to kakanninmu daga can suka taso ƙasar Katsina matsayin su mahalbani, suka fito da wa da ƙani da ƙaninsu su uku, suka yi yammacin ga da suka zo sai suka sauka a garin Mashegu. Da suka sauka a garin Mashegu, bayan sun zana a wannan wurin sai wannan babban su sai ya ce shi ya ga wani zama a Mashegu sai ya zanna a Mashegu da wannan kane sai suka taso daga yankin Mashegu sai suka yi nan da suka zo nan shi karamin su sai ya tsaya a garin Ucho shi kuma sai ya ga wani zama nan to sai shi wannan karamin sai ya tsaya na a garin farin shinge ya kawo garin Ucho shi kuma wannan da ke biyo wancan na Mashegu sai ya zo nan sai ya kawo garin Udara to asalin wa'annan kakanni namu su suka fito daga Katsina yankin da ake cewa ƴan tumaki suka zo nan suka kawo wa'annan garuruwa guda uku wanda yake wa'annan uwa da kani ne dukkan su uwansu ɗaya ubansu ɗaya to suka zo suka kawo wa'annan garuruwa guda uku
to yanzu ake shaye cewa garin Udara ya dau shekaru kamar nawa
to asalin garin Udara lalle ko da Udara ta zo suka sauka nan suka kawo wa'annan gari gaskiya babu wani babban gari nan sai kasar Yawuri asali yadda muka samu saboda haka shekarun garin kahon garin Udara ake yasi ya haura mu shekara 300 a kahon garin Udara
shin ko akwai wasu abubuwa da wannan gari ko ince wanda masarauta take yi na ganin farfado da al'adu la'akari da cewa kowane yanki za ka ga akwai al'adun da yake rikewa domin misali yan baya su daura ko kuma su rike su cancewa eh lallai muna da wani al'ada a garin mu da muke yi watakila ko bukukuwa duk shekara me za ka yi karin bayani a kai
to game da al'adu wanda muke yi lallai al'ada dai bai wuce kamar gayya da ake yi zamanin da ba gayya ana haduwa a yi gayya kuma a yi ta kiɗi ke wanda ake cewa kiɗin noma wanda yake ba sawa sun gaji wannan abin ne yana hada kan mu mutanen gari
in
an yi gayya a yi ta kiɗe-kiɗe ana kiɗi ana unna noma ne a kama noma maza su kama noma ana musu kiɗi har mata su zo suna musu hita ana wannan in kuma na huda ne zo ana yi to sai kuma wasanni wanda yake dama ana yin su da saboda daɗewar lokaci yanzu an bari su ne kuma farfado da su yana da muhimmanci inda abin in ba ya saba mu addini bane al'ada an ba ya saba mu addini bane rike shi yana da kyau saboda ganin shi zai sa tarihi asalin ku ta wucewa amma ana rike da wannan tarihi to wannan asali na ku bai wucewa saboda haka muna da bukatar farfado da wasu abubuwa irin wanda aka sani ana yi da wanda ba saba mu addini ba za a insha Allah za mu yi kokarin mu hado da su
to a iya cewa a yanzu an san cewa yankin masarautar Kwantagore yanki ne da take da kabilu da dama shin wasu kabilu ne mafi rinjaye a zama a wannan wuri
to yankin kasan masarautar Sarkin Sudan yankin Kwantagore asalin waɗanda suke da rinjaye wanda suke da wannan asalin wannan yankin su ne Basawa da Kambari su ne aka samu a nan sarakuna da suka jagoranci wannan garin Udara abu ne mai tsawo wanda yake da muna da sarakuna wanda suka jagoranci yankin kasan Udara wurin sarakuna guda 18 ne ko wanda suka yi sarautar garin Udara har bisa ga yanzu wanga da ke ci Abdullahi Ibrahim ita dai kasan Udara Allah ya albarkace ta da abubuwa masu yawa kama daga abin nema sannan da itacen da ake sara ana kaiwa garuruwa sannan da dutsen da ake fasawa na gine-ginen da ake cikin birane da kwaltan da ake yi a sassan Najeriya a sannan yankin kasan Udara ake daukan su ana daukan da ma'adani ana daukan su yankin Udara kamfanin da suka zanna nan shekara 40 da suka wuce ana daukan duwatsunmu wanda ake gurjewa ana wucewa da shi kasar Iliri da Kaduna da Yawuri ana yin kwalta da su duk yankin kasar Udara ake daukan su
ya za ka bayyana mana ci gaba da aka samu musamman idan muka dauke ta bangaren gwamnati da aka samar a wannan yanki
game da abin da ya shafi ci gaban da aka samu a wannan yankin kasar Udara to gaskiya an samu ci gaba amma an dauki lokaci mai tsawo an wuce an bin baya saboda abubuwa na gwamnati ko guda ba shi garin ga inda aka yi to farko abinda za mu nuna banda da shekarun baya da suka wuce sama da shekara 60 da suka wuce lallai gwamnati ta zo ta yi mana kwakwari tun can Kongo to wannan magana ne wanda yake tsohon tarihi amma dai daga wanga dai zuwa bayan mun baro Kongo da can cikin Kongo ake muke zanne ba nan bane aka taso aka koma bakin hanya to daga taso mu aikin da aka fara muna na gwamnati wanda zamu ce mu nuna shine zamanin gwamnati Musa Inuwa Dr. Musa Inuwa shi ya zo ya gina ya muna burtsace shine na farko to wannan abin ya faru ya zo muna wannan aiki to baya gare shi ba mu koma samu wani ci gaba na bangaren gwamnati ba sai shekara wurin kusan 10 da suka wuce sai UNICEF ta zo wanda ake cewa kuma yawa ta da CSDP abin da suke da shi kenan ina ganin ban manta ba to su suka zo suka same mu muka zama lokacin wannan sarki ba shi bane tsohon sarki yake sarauta a wancan wurin da muka taso kofar gida na kenan to a wannan wurin muka zama wurin kusan sati guda suna interview da mu suna tambana tambayoyi daga karshe suka ce to za su zo su taimaka mu da miliyan 10 kuma sun taimaka so ka ba da wannan kudi to wannan lokacin ne muka amfani da wannan kudi muka gina primary blog abanga blog guda biyu kowane da office ne headmaster ga su can to bayan wannan kuma da shekara ya dawo suka ƙara tuwo kuɗin nan kuma muka gina asibiti ga ainihin wajen ga to bayan wannan kuma sai lokacin zamanin mulkin ɗan siyasa na Bombe yana matsayin abanga assembly na Niger State dan majalisa ya zo ya yi mana blog guda shi kuma blog guda yana nan shi ma azuzuwa da office na headmaster yana ga kaga abu uku kenan wanda zamu huskanta wanda yake gwamnati sai mun ta bangaren gwamnati to baya gare su sai abubuwan da suke ga su kamar soda to yanda an kawo mu su ga magudana an kawo mu na guda biyar ko shidda guda na shiddan da shine farkon kawo an cire shi aka kawo guda biyar yanzu su suke muke a wanda sunan a cikin gari
to za a iya cewa me mafi gaba a kalubalen da kuke fuskanta a wannan gari na Odara
yanzu kalubalen da ke gaban mu a gaskiya mu abin da muke so in za in so samu ne muna bukatar a saukar mu da wuta na nefa
sa wannan lokaci duk ba ku da wuta
tunda aka hito tun lokacin nan wanda ke kantoma wanda ake ci mutumin can na rahin gora korau mun yi tawaga muka shiga mota bi muka je sakatariya muka same su muka gabatar da kokan mu suka yi alƙawari shi ma karan kashi ya zo garin ga to har yanzu ga babu bayani komi saboda haka abin da kalubalen da ke garin mu a wannan gari na Odara a halin gaskiya mu abin da muke so a sauke mana da wutan nefa shike gaban mu ga wuta nan mu suga shekara kusan yayi da 10 amma ba karkar kawo shi nan ba matsalar ruwan sha a can ainihi da dai yankin Odara in ana neman ruwa na kwarin sha zo nan ruwa masu dade sha daga wasu hakunta guda aka zo na ɗibiwa musamman wanga ruwan wanga butsace da wani muka ce za mu musa inuwa ya yi to butsacen nan bai da canji ta nan samu kamar shi yana da wuya saboda kyawun shi wasu ma daga mota za su zo su ɗibi ruwan su koma da shi cikin kwanda gora kamar yankin masu gudu suna zuwa su ɗiba to amma wannan ruwan ya gaba ɗaya butsacen ya lalace irin su Sani Black wanda ke matsayin dan majalisa yanzu ga ya zo ya ba da gudunmawar shi kuma dai abin ya koma ƙasa
bayan jin koki da korafe-korafe na al'ummar garin Odara ne na samu damar tuntubar kansila da ke wakiltar gundumar Masuga inda ya ce akwai matakin da suka ɗauka na ganin cewa ba ma garin Odara kaɗai ba sauran garurukan da ke gundumar Masuga za a ɗauki matakin samar musu da ababen more rayuwa kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula
suna na honorable Awal Abdullahi kansila da ke wakiltar Masuga ward a hoɓasan da muke a ɓangaren wuta da dai sauran matsalolin da suke addaban mu a yankin to ta ɓangaren wuta dai akwai abun nan da gwamnati abun ga ta kawo muna mucika na batun ward project to ta ɓangaren wuta dai insha Allah duk wa'annan abubuwan duk mun sassa su ba wai Odara kawai ba duk yankunan da ke yankin Masuga ward wanda dai da yake bakin hanya duk mun sa su insha Allah in abun ga na ward project din yazo mun riga mun rubuta mun kuma aika mun ba da shi to in Allah ya sa kaga an kaka fara ward project din to insha Allah muna sa ran ba wai Odara kawai ba ta har loji daga nan kuma idan ka dauka daga Mararaba kuma har zuwa Butuwar Noma har ward project insha Allah duk wa'annan abubuwan muna sa ran insha Allah duk za su kammala
to kusan za a ce a yankin da kake wakilta garin Odara na daga cikin gari mafi dadewa da kuma tarihi abun mamaki a ce tsohon kafa wannan gari har kawo zuwa yanzu me kake ganin ya kawo jinkiri na rashin samuwar kayayyakin more rayuwa musamman shi wutar lantarki da kuma ruwan sha da suke korafin kusan sun ɗauki tsawon lokaci babu shi
ka san ni ma da shiga na a da fara wannan abun gana a zama zama na kansila yanzu dai shekara guda dai kenan da zuwa na a wurin ko ga gwamnati ka gare idan kai abun ga ya wuce wata nawa da kafa ta ba to yanzu ne dai muke sa ran insha Allah ko ga gwamnatin duk da yake gonan dai mai adalci ne kuma mai abun gane insha Allah muna sa ran duk matsalolin da aka fito can baya a yanzu insha Allah wanga gwamnatin mai kishi ne mai kishin talakawa ne mai kishin al'umma shi ne muna sa ran insha Allah duk wa'annan abubuwan insha Allah wa'annan da matsalan ruwan da suke fuskanta da wannan matsalan wutar lantarki din insha Allah duk za a wuce wurin
kuma da haka shirin na wannan lokaci ya kammala yanzu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan radio Landmark FM Kwantagura Yusuf Mustapha Batsari da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Shirin VOA Africa a yamma.